أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو منا أكو غوتا ذو القعدة هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم ألف دبود أريهدو da 43 wanda yayi daidai da 2 ga watan 6 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2022. Zamu ci gaba da karatun mu mai dogon zango da muka saba gabatarwa mai taken taskar sufanci, wanda a cikin wannan karatu muke isar da sakokuwa na wato ilimin tasawuf da kuma abubuwan da ya shafi sufaye na ahwal da azwaq da kuma sauransu, da kuma isar da ilimin a keɓance a matsayinsa na ilimi mai zaman kansa wanda bai zamo ga wani yayi magana a wannan ɓangaren ba sai idan ya samu ilmam ya karanta wani abu da ya shafi ɓangare ɗin. Kuma kullum muna maimaita wasu kalmomi na cewa shi tasawuf akwai nazariya, akwai suluki, wanda a yanzu muna karanta abin da ya shafi bangare ne na suluki, duk da muna gwama shi da bangare na nazariya, wanda insha Allah karatuttukan mu zai na bambance dangogi na bangarorin ilimin sufanci insha Allah. A yau karatun mu zai gudana ne akan al-ubudiyya. Menene ake nufi da al-ubudiyya a mustalah na sufaye? Kafin mu je zuwa ga mustalah na sufaye, idan an ce al-ubudiyya shine wato abin da ya shafi ibadan Allah da kuma sadaukar ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin tadbirin sa da hukuncin sa da qada'in sa. Idan an ce al-ubudiyya, nisba ce wanda daga abdu, al-ubudiyya daga al-ubuda. Sheikhu Ahmadu Tijani kaman yanda ya tabbata yayi bayani ya ce bautan Allah akwai al-ibadatu, akwai al-ubudiyyatu, akwai al-ubuda. To abinda ya shafi al-ubudiyya shine bautan Allah subhanahu wa ta'ala cikin wato sallama masa da yarda da hukuncin sa, da kuma mutun ya tabbatar da cewa shi bawa ne a gaban mahaliccinsa kuma bayi da zabi a gaban zabin mahaliccinsa. To Allah Ubangiji ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mu. Ma uridu minhum min rizqin, bana neman wani arziki daga gurin su, kuma ba ina neman su ciyar da ni bane. Inna Allaha huwa ar-razzaqu, Allah shine mai yawan azurtawa, zul quwwati al-matin, wanda yake da ƙarfi mai ƙarfin gaske, ƙarfin da ba a karya wannan ƙarfin. Sannan ya tabbata cikin ingantaccen hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حديث السن في صورة حسنة جعل شبابه لله عز وجل في طاعة الله عز وجل ذلك يباهي به الرحمن عز وجل ملائكته يقول هذا عبدي حقا. حديث عبد الله بن مسعود ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحب الخلائق إلى الله ما في سيوان التزوج الله shabun samari, matashi, hadithu sinni mai shekaru kadan, matashi kenan, fi suratin hasana, wanda in ka ganshi zai burge ka wajen nutsuwansa da suransa. Ja'ala shababahu lillahi azza wa jalla fi ta'atillah, ya mayar da kuruciyansa gaba daya cikin Allah ta'ala da bautan Allah ta'ala. Zalika yubahi bihi ar-rahmanu azza wa jalla mala'ikatahu, wannan matashin Allah yana alfahari da shi wa mala'ikunsa. Me yake ce musu? Yana ce musu hadha abdi haqqan, wannan shine bawana haqqan. To hadha abdi haqqan, wato yana nuna idan Allah Ubangiji zai yabi mutum da yabo mafi girma shine ya ce masa abdi bawana, ibadi bayina, wannan cewa ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, ko ya abdi, ya abdi, ya abdi, wato kalma ce ta tamamul ubudiyya, da idan kaji Allah Ubangiji ya faɗe ta ga wani halitta, to wannan halittan ya isa, wannan halittan ya tsaya ma Allah cikin komansa, wannan halittan ya yarda da Allah cikin komansa, shine wanda zaka ji Allah ya ce masa abdi bawana. Kamar yadda zamu ji Allah yana cewa fa subhanallazi, ko kamar yadda zamu ji Allah yana ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi wa innahu lamma qama abdullahi, lokacin da abdullahi bawan Allah, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mafi soyuwan sunaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi, ko da kaji Allah yana ce fa auha ila abdihi ma auha, Allah yayi wahayi wa bayan bawan sa abin da ya masa wahayi, alaysa Allahu bikafin abda, ashe Allah ba mai isar da bawan sa bane, ba mai isarwa ga bawan sa bane. To Allah Ubangiji cikin wato ikon sa da hikiman sa ya saka al'ubudiyya ita ce cikan mutum, da kuma isa na kusancin mutum zuwa ga Allah. Ubudiyya, ubudiyya, ubudiyya shine bautan Allah tsantsa, ka yarda cewa kai din nan bawa ne, Allah kuma shine mahaliccinka, kuma ya halicce ka ne domin ka bauta masa, ya halicce ka ne domin ka yi masa biyayya, kuma ya halicce ka ne domin ka tafi akan umurninsa da gwadabinsa, kuma baka da zabi a gaban zabinsa, baka da wani yarda gaban yardansa, yardan sa shine abin da kake nema. To a wannan hadisi da muka karanta na ahabbul khalaiki ila Allah azza wa jalla shabun hadithu sinni fi suratin hasanatin ja'ala shababahu lillahi azza wa jalla fi ta'ati Allah azza wa jalla zalika yubahi bihi arrahmanu almalaikata yaqulu hadha abdi haqqan, wannan shine bawana na gaskiya. To a wannan hadisin zamu lura da cewa wato ashe Allah Ubangiji yana alfahari da mutumin da yana da kuruciyansa ya bayar da wannan kuruciyan domin bautan Allah, sabila da kuruciya shine samartaka. Ko akwai hadisin manzo Allah da yake igtanim khamsan qabla khamsin, kari bace abu guda biyar kafin abu guda biyar, shababaka qabla haramik wa ghinaka qabla faqrik ko wa sihhataka qabla suqumik har zuwa karshe dai, kari bace abu guda biyar kafin abu guda biyar su same ka, karibaci shababaka samartakanka qabla haramika kafin ka tsufa, wa ginaka karibaci wadatanka qabla faqrika kafin ka talauce, ko wa faragaka karibaci lokacin da kake da lokaci faraganka qabla shugulik ko kafin shagulgula su zo su rufe ka gaba daya. To ashe wato samari ba zai ce bazan bauta ma Allah ba sai na kai shekara kaza, ko sai girma ya kama ni, ko yanzu lokaci ne da zan ci kuruciya. Mafi yawa duk waɗanda suke da martaba a gurin Allah tun suna samari sun gine ne wajen bautan Allah, sun tashi cikin kyakkyawan nashi'a. Mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakazan nujaba'u, ya saba da bauta, ya saba da kadaita Allah tun yana karami yake ibada, kuma haka duk manyan mutane zababbu a gurin Allah suke tun suna kanana suke tashowa, wato tashi mai kyau suke tasowa, raino mai kyau. Mu duba abinda Allah yake faɗa mana dangane da sayyidatuna Maryama mahaifiyan annabi Isa alaihi salam, fa ambataha rabbuha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya, wanda Allah yake faɗa mana cikin suratu Ali Imran, sai Allah Ubangiji ya tayar da ita, wa inni samaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minash shaitanir rajim, fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan, Allah Ubangiji ya tayar da ita tashi mai kyau. To idan Allah yana son mutum tun mutum yana karami, sai Allah Ubangiji ya raine shi cikin kyawawan mu'amala, kyawawan dabi'a, shuru shuru, kawaici, kankan da kai, wato tsantseni da sauransu. Wannan kusan dabi'u ne wanda tun mutum yana karami yakan samu tahliya da su, ya samu kan samu kwalliya da su. Ba wai he mutum ya girma ne zai ce dan zama salihin bawa ba, a'a, idan mutum ya girma to yakan gangara ne ma'ana mutun yakan gangara akan abin da ya taso cikin samartakansa da kuruciyansa yana yi almar'u yamutu ala ma asha alaihi wa yubas mutun yakan mutu akan irin abin da ya rayu yakan tsufa akan irin abin da ya samu kansa a cikin lokacin samarta an tambayi al-imamu junayd menene ake nufi da tahqiqul ubudiyya yace izara al-ashiya'a kullaha mulkan lillahi ta'ala wa min Allah ta'ala zuhuruha wa billahi ta'ala qiyamuha wa ila Allah ta'ala marji'uha kama qala ta'ala fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un wa idha tahaqqaqa dhalika nala safwata al-ubudiyya al-imamu junayd yace junayd al-baghdadi yace idan mutun yana son wato ya samu tahqiqi cikin maqamin ubudiyya tahqiqi cikin maqamin ubudiyya ma'ana wato ubudiyya ta Allah ta'ala ka zama tsantsan bawan Allah cikin sifan da Allah yake so to ga dokokin izara al-ashiya'a kullaha milkan ko mulkan lillahi ta'ala idan yaga duk abubuwa zai ce na Allah ne komai ya gani zai ce na Allah ne wa min Allah zuhuruha duk abin da yaga ya bayyana zai ce ya bayyana ne daga Allah sabila da huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wa billahi qiyamuha kuma duk abin da yaga ya tsaya to wannan abin Allah ne ya tsayar da shi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qayyumus samawati wal ard duk abin da yaga shi yana tsaye sama kasa rana wata gabar yamma kudu arewa duwatsu komai da komai yana tsaye ne da tsayuwan Allah ta'ala shine wa billahi qiyamuha wa ila Allahi marji'uha kuma makoman abin dukkan yana ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un sarki ya tabbata ga ubangiji shine mamallakin komai da komai kuma wanda gaba daya halittu zuwa gare shi da su kuma wa idza tahaqqaqa dhalika nala safwata al-ubudiyya al-imam junayd yace idan muridi ya samu tahqiqin cewa wato ra'al ashiya'a kullaha lillah wa min Allah zuhuruha wa billahi qiyamuha wa ila Allah marji'uha to ya samu tahqiq na maqamul ubudiyya ma'ana ya samu tabbaci cikin ubudiyyarsa ya kuma samu isa zuwa ga abinda ake nema bawa ya isa zuwa ga Allah ta'ala sannan daya daga cikin masu hikima yana cewa kun abdan yaquluka al-qada ka zamo bawa wanda al-qada hukuncin Allah shi yake janka ma'ana duk yanda Allah ubangiji ya ja ka zaka ja wuta nan baka da zabi a gaban zabin Allah ta'ala ka yarda da Allah ta'ala ka miƙa wuya ka sallama baka da wani tasrifi a gaban tasrifin Allah ta'ala shine kun abdan yaquluka al-qada'u bizimami tawadu'i ka zamo bawa wanda al-qada'u wato hukunci na ubangiji shi yake janka amma bi zimami tawadu'i da akala na at-tawadu'i kankan da kai ma Allah ta'ala haisu yuridu Allah yanda Allah ubangiji yake so sabila da a wani waje ibnu ata'illah sakandari yana ce arih nafsaka min at-tadbir ka huta daga tadbiri daga shirya abubuwa ko ba haka ba ko la yakun ta'akhuru amadi al-ata'i ma al-ilhahi fi ad-du'a'i sababan li ya'sik fa innahu qad wa'adaka bimenene bil ijabati fi waqti alladhi yuridu la fi waqti alladhi turidu wa fi ma yuridu la fi ma turidu ko aw ala ma hadha ma'na Allah ubangiji da yace zai baka abinda kake nema ya ce faroka amma shi ya san lokacin da zai biya bukatan kuma shi ya san akan me zai biya bukatan ba kai zaka ba ma Allah zabi kace Allah kaza lokaci kaza mutum bai da zabi a gaban Allah ta'ala kuma bai da iko a gaban Allah ta'ala to shine kun abdan yaquluka al-qada'u bi zimami at-tawadi haythu yuridu Allah yanda Allah yake so fatanqada bi qalbin mufawwidin limamlukihi sai ka tafi fatanqadu sai ka tafi bi qalbin da zuciya na wanda ya jingina al'amarin sa zuwa ga mahalicin sa la tadbira lahu ma subhana bai da zabi tare da Allah wala tamanni lahu ala Allah azza wa jal bai da wani buri akan Allah kawai burinsa shine Allah ya yarda da shi fa alzim nafsaka shara'it ma'rifatihi ka lazimta maka kanka sharudi na sanin Allah fa innal abda lakhtiyara lahu ma Allah azza wa jalla, saboda bawa baya da zabi a gaban zabin Allah, wala sabila lahu ma astidrakihi, kuma baya da wato tafarki wajen riskan abinda Allah yake nufi. A dunkule abinda wannan mai hikima yake nufi shine, bawa yakan samu tamamul ubudiyya lokacin da ya yarda da duk abin da ya gani daga Allah ne. Ba zai fara tunanin daga shi bane ya gajiya, ba zai fara tunanin daga halittu bane, ba zai fara tunanin daga wani abu bane, a'a duk abin da ya gani zai ce wannan daga Allah ne. Ya Allah na yarda da abin da ka hukunta, ya Allah na sallama ma abin da ka kaddara, ya Allah bani da zabi a gaban zabinka. To wannan shine cikan ubudiyya, ya zamanto komai kana mayar da ita zuwa ga Allah ta'ala. Saboda lokacin da Allah ya halicce ka baka san zai halicce ka ba, baku yi da shi zai halicce ka ba, amma ya halicce ka, ya sawwara ka, ya fitar da kai a suran da kaga kanka ya kawo ka duniya. Saboda haka wanda ya kawo ka duniya ba kai zaka tsara masa yanda zai biyar da kai a duniyan ba, sai dai Allah ya ce ka roke shi abinda kake so. Amma da ya ce ka roke shi bai ce abinda ka roka shine cip da cip za a baka ba, a'a yayi dai maka alƙawarin zai amsa maka ta yanda ka sani ko ta yanda baka sani ba, a'a ya amsa maka kaga amsawan karara a filin idonka, ko ko ya amsa maka ya tunkuɗe maka wani musiba, ko ko ya amsa maka ya jarrabe ka a duniya domin ya tsiratar da kai ranan alkiyama. Saboda haka wato sallamawa ga Allah shine duk abin da ka gani, ko ko ubudiyya shine duk abin da ka gani ka yarda Allah ne yayi, ka yarda hukuncin Allah ne, kuma ka yarda baka da zabi gaban hukuncin Allah ta'ala. Wannan shine al-ubudiyya. يقول أبو بكر الوراق: من خرج من قالب الأبودية صنع به ما يصنع بالآبق. دو وندي في تدغا نجي أبو بكر الوراق شي يكي فليديني دغا تكي من يمن يمع لما سوفنشي. من خرج من قالب الأبودية وندي في تدغا تكي واتو ينكي يفي تدغا تكي زرين أبودية دغا تكي قالب أبودية تو صنع به ما يصنع بالآبق. Za a yi da shi yanda ake yi da bararren bawa ne, kamar yanda bawa idan ya gudu ma ubangidansa ko ya saba ma ubangidansa da a azabtar da shi, to haka duk wanda wato ya kauce ma ubudiyya, ya kauce ma yarda da Allah cikin abinda Allah yayi umarni da shi, da bin Allah cikin abinda Allah yake so, to Allah ubangiji zai yi da shi kamar yanda ake yi da bawan da ya saba ma ubangidansa. Anan idan kaga jarabawa ya tsananta gare ka, to ba za ka fara tunanin cewa Allah ba ya son ka bane. Idan Allah yana son ka, duk motsin da kai sai Allah Ubangiji ya kawo maka jarabawa cikin wannan motsin, musamman ma idan wannan motsin yana dangantaka zuwa ga saba ma Allah, to Allah ba zai barka ba. Allah zai kawo maka wani alert wanda zai fadakar da kai cewa kai din nan ka butulce masa, ka saba masa a lokacin ba a daidaice kake ba. Wannan ma'ana abun kula ne matuka. Idan kaga mutum wanda Allah yake son sa salihi, Allah baya barin sa yayi ta sabo, yayi ta sabo, yayi ta sabo, a'a yana aikata laifi, Allah zai jarrabe shi sabila da ya fadaka yayi istighfari, ya kankara zunubin sa, ya dawo cikin istiqama yadda ake so. Idan kaga mutum yana ta aikata laifuka, Allah Ubangiji ya bar shi, to ba wai Allah na son sa bane, a'a ya shiga cikin sanas tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, ya shiga cikin jerin wanda Allah yake musu talala ne ta yanda basu sani ba. To ka ji tsoran talalan Allah, kuma inna Allah la yumli lizzalimi hatta idha akhadahu lam yuflit, Allah yana talala ma azzalimi, idan ya rike wannan azzalimin, azzalimin ba zai kubuta ba. To kullum kana tunanin idan ka ga jarrabawa dangane da wani abun ka na duniya, ko ko dangane da abin da kake so, ko abin da kake tsoro, to ka tabbatar da cewa wannan jarabawan wata signing ne daga Allah, kila akan laifinka ana son ka gyara kuskurenka, kila kuma ana son a ƙara maka tarakin daraja, to sai a kawo maka wannan jarabawan. Saboda Allah baya karban komai daga gurin mutum sai idan Allah ya shirya zai ba wa mutum fiye da wannan. Allah baya kyautan zobe, ya baka ya karba, ya baka da dama ya karba da hagunan Allah, baya wannan kyautan. Idan kaga Allah ya baka, ya baka ne. Idan kaga kuma ya karba, to ya shirya zai baka wanda yafi wanda ya baka ne. Sai kaga ya karbi na hannunka, sai a gada kai bori ne, ka tada jijiyan wuya, saboda idan kai bori ka nuna kai butuli ne ma Allah, saboda lokacin da ya baka wannan ba kai ka tsara ya baka ba. saboda haka da ya karba idan ka gode masa wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan kun gode Allah zai kara muku idan kun kafirce to Allah kuma zai muku zai azabtar da ku da alhirman Allah zai hana muku burinku saboda kun ki ku gode masa to idan kaga Allah ya baka abu to Allah ubangiji ya baka wannan abun ne sabila da ya ga yayi zaka sarrafa wannan abun zaka bi shi ta wannan abun ko shahara kaga Allah ya maka jarrabawa ya maka ko da dukiya Allah ya baka jarrabawa ya maka ilimi in Allah ya baka jarrabawa ya maka mulki Allah ya baka jarrabawa ya baka shi yasa waɗannan abubuwa mulki ilimi dukiya daukaka wasu abubuwa ne wanda akan su akan rasa rai wasu abubuwa ne wanda akan su hatsarin da yake cikin su ya shige tunanin mutum hatsarin da yake cikin wannan gogayyen ya shige tunanin mutum saboda ka je ka tambayi masu mulki irin barazanan da suke fuskanta da rashin nutsuwa da rashin rahatul bal nutsuwan zuciya da suke fuskanta ka tambayi malamai irin wahalan da suke sha da yadda rayuwar su yake karewa cikin bauta da takuri cikin yanayin neman sadar da sakon Allah da kuma inda suke gamuwa da magauta da kayoyi a wannan hanya duk wanda zai je dabino zai hau bishiyan dabino tsunko dabino to lalle ya shirya da dama makayan dabino ya sauke shi duk wanda zai je gurin zuma ya ibo zuma ya sha daga gurin da zuma ta taka zumanta to lalle ya shirya makila zuma za ta iya hargin sa sabiya da haka akan hanya akan gamu da wato ashwat kayoyi wahalhalu damuwoyi amma kuma duka Allah yana yi ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ya ga waye yafi kyakkyawan aiki dan ya jarraba ku ya ga za ku gode masa ko ba za ku gode masa ba to wannan kenan to duk wanda man kharaja min qalabil ubudiyya wanda ya fita daga qalabi na ubudiyya to suni abihi ma yusna'u bil abiki akan yi da shi yanda ake yi da bawan da ya saba ma ubangidansa bawan da ya saba ma ubangidansa akan hukunta shi sosai to haka duk wanda ya fita daga qalabin ubudiyya to Allah ubangiji yakan jarrabe shi domin ya dawo cikin hayyacin sa ya fahimci cewa shi bawa ne yana da kuma mahaliccin sa wanda shine ya raine shi shine Allah subhanahu wataala wasu ila ibnu khafifin mata tasihul ubudiyya an tambaye ɗaya daga cikin magabata ibnu khafif haka ce masa mata tasihul ubudiyya yaushe ubudiyya take inganta yaushe bawa idan yace shi abdullahi ne in tabbata shi abdullahi ne yana bautan Allah ne kale yace idza taraha kulluhu ala maulahu in ya dauki kansa gaba ɗaya ya mika ma Allah wa sabara ala balwahu yayi hakuri akan jarrabawan Allah ka dauki kanka dukka ka mika ma Allah li tasna ma shi'ta ya rabbi kamar misali mutum ne wato wani ne ya maka ni'imomi ya maka gida ya maka mota ya maka komai da komai na rayuwa ya azurta ka daga dukiyansa sai yazo yace yana bukatan wani abu zaka ce masa duk abin da kake bukata dauka to Allah kuma ya shige haka a Allah yana son ya ga sallamawanka tasliminka da fawadawanka ne annabi yaqub yace wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad na fawwada al'amari na duka ga Allah saboda Allah basirun bil ibadi yana kallon bayi to madama Allah shi ya halicce ka to baka da ikon da zaka yi takunkumi ma Allah ka sa ma Allah ka'ida ka sa ma Allah doka ka tuhumi Allah in ka nemi abu baka samu baka koka Allah zuwa ga bayinsa wannan yana daga cikin abin da yake zara mutane daga qalibin ubudiyya ya shigar da su fagen waɗanda suke butulce ma Allah akan ni'imomin da Allah ubangiji ya musu to ubudiyya takan tabbata ne kamar yadda Ibn Khafif ya faɗa takan tabbata ne wato idan mutum ya dauki kansa ya sallama gaba ɗaya wa ubangidansa kowane lokaci yana zaune ne zaman ubangidansa ba zaman kansa ba kuma wasabara ala balwahu yayi hakuri daga dukkan jarrabawa da gwaje-gwaje da zai samu daga gurin ubangidansa Sahl ibn Abdullah at-Tasturi yace abinda ake nufi da ubudiyya shine tarku tadbiri wal ikhtiyar barin tadbir tadbir shine shiri wal ikhtiyar da zabi wa huwa ajallu maqam fil ubudiyya wannan shine mafi girman makami a ubudiyya tarku tadbiri wal ikhtiyar baka da tadbiri baka da zabi la haula wala quwwata illa billah, ba ƙarfi, ba tsumi, ba dabara sai ga Allah. Na'am, tarku tadbiri yana nufin shiri, wato ka zama kullun cikin tajir da shirye-shirye domin kaga ka zama wani abu ko ka samu wani abu ko ka cimma wani abu, wannan ba naka bane. Saboda shirinka da dabaranka da ƙarfinka ba zai samar maka da komai ba, wayanka da tunaninka da wahalhalinka ba za su samar maka da komai ba, dan da ka gama wayan, ka gama wahalan, ka ga wani mutum rana ɗaya bai yi wayo ba, bai wahala ba, bai gama tunanin komai ba, Allah Ubangiji ya zo ya haɗa masa abin da kake nema, ya ɗauka a sama lokaci guda. Wato darasi ne cikin mutum ya san yadda zai na mu'amalantan Ubangiji. Al'ubudiyya tana nufin bawa ya san yaya zai mu'amalanci Ubangiji. Bai kamata in mu'amalanci Ubangiji a matsayin abokina ba. Allah ba abokin wani ba ne, bai da aboki. Bai kamata in mu'amalanci Ubangiji a matsayin saye da sayarwa ba. Na maka sallah ni ma sai ka bani kaza, na roƙe ka ni ma sai ka bani. Allah ya buwaya a ce mu'amalansa tsakaninsa da bayinsa mu'amala ne na bangi shiri na baka manda, ba abinda zaka amfani Allah da shi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid, aya ku mutane ku gaba ɗayan ku talakawa ne zuwa ga Allah. Allah shine wadacecce abun godiya wanda ba yi bukatan komai a gurin kowa. Na'am, Allah ya wuce wanda zaka yi mu'amala da shi irin mu'amalan wato ubangida da kuma na ƙasa, kana jiran ka kyauta, a'a kai din nan da kanka. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la fa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, haka ya kamata ka zamo. Sallanka, azuminka, rayuwanka, mutuwanka, komanka lillahi rabbil alamin, duka na Allah ne, la sharika lahu, baya da abokin tarayya. Allah ya wuce na masa tarayya cikin aiki, da yace na bauta masa to bai zamo she na kafa masa sharar din, idan na bauta masa sai ya mun yanda ni ma nake jira ba, shi dai ya maka alƙawari inna Allah la yudi'u ajral muhsinin, Allah ba zai tozarta ladanka ba, ya maka alƙawarin in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ya maka alƙawarin zai maka kaza idan kai kaza, amma kuma kar ka mayar da wannan alƙawari sharadi da ka'ida tsakaninka da Allah, dan ka masa dole shi ma ya maka. Allah ya wuce haka, shi yasa ba zai wato shi mumini salihi ba zai rudu da aikin sa yana ganin aikin sa shi zai sadar da shi da Allah ba, sabila da aikin bata kai ka kaka ba ma Allah doka da sharadin ta wannan aikin zai sadar da kai ba. Daga lokacin da kaji cewa aikin ka shi zai sadar da kai da Allah, to ka saya ma kanka hijabin da zai nisanta ka da Allah, a sai dai ka aikata aikin. Bayan ka aikata aikin ka amani, tsammani at-taraji, tsammani da kwadayi daga gurin Allah da kuma nema daga falalan Allah, to wannan kuma abinda ake so kenan. Saboda haka wato shi ubudiyya shine tarku tadbiri wal ikhtiyar, ka bar zabi kuma shirya wani abu domin ka cimma wani abu. A'a, hakika Allah ya sa alwasa'il su ne hanyoyin da ake samun abubuwa, ba wani abun da za a same shi kawai direct kai tsaye sai ta hanyar wasa'il, amma kuma Allah yana da ikon ba wasilan ya samar da abun, ba wasilan ya samar da abun. Misali daya, aihuwa yakan zo ne ta hanyar uwa da uba, su suke aihuwan da, to Allah zai iya samar da ɗa babu uwan babu uba, kaman annabi Adamu baya da uwa baya da uba. Allah ya saka aure shine hanyar hayayyafa da babu auren, ga Maryamul Azra mahaifiyan annabi Isa babu uba, ba aure ta aihu. To ba wannan ba, komai na duniya da Allah ya saka alwasa'ilu, ya saka dalilai, su ne dai sa ka je ka cimma abun, to Allah zai iya kawar da dalilin ka je ka cimma abun ba tare da wannan dalilin ba, kwata-kwata Allah zai iya. Sabab ba shine hakika ba, almusabbibu Allahu shine hakika, wanda mutum ya kamata ya tsaya a kofan Allah, kuma qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun, ka ce Allah, idan ka ce Allah sai ka bar duk wanda ba Allah ba a baya su je su yi ta kamakaman su da bige-bigen su. Wannan kenan. Wannan kenan. To kaga abinda Sahalu ya faɗi yace at-tadbiru tarku at-tadbiri wal ikhtiyar. Amira, tarku at-tadbiri wal ikhtiyar, barin at-tadbir shirya abubuwa, wal ikhtiyar da zabi a gaban Allah, baka da tadbiri kuma baka da ikhtiyari. Zunnun, zunnun al-misri kenan. يا فدي علامة الإصابة في العبودية مخالفة الهوى وترك الشهوات. علامة الإصابة علامنا داتشوا في العبودية تكون عبودية شنو مخالفة الهوى سابا مسري وترك الشهوات دكما برين شعوة مخالفة الهوى وترك الشهوات برين سنزوتيا دكما برين شعوة. Dama mun karanta a baya abinda yakan nisanta bawa da Ubangiji ya raba bawa da Ubangiji sune al-awa'iq da suka shafi sha'awa da sarrai. Mutum idan ya saka sarransa a gabansa yana bin sarransa, to sarransa dai masa shamaki da Allah, ba zai bashi ya isa zuwa ga Allah ba. Shi yasa Allah Ubangiji yayi umarni a kyautata ran, qadaf lahaman zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadaf laha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Mutun ya nisanci al-hawa, innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi wara'iha wahya fil a'mali sa'imatan wa in hiya istahlati al-mar'a fala tusami. To barin sarrai, sarrai shine duk abin da zuciyanka kimtsa maka ka yi inqiyadi zuwa ga wannan abu. Subhanallah, sarrai, sarrai shine biye ma abin da sha'awanka yazo maka da shi. Sarrai shine ranka ta tsara maka abu sannan ka dauki abun ba tare da kai tunani akan wannan abin ba. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa'sihima wa inhumma mahadaka nusafat tahimi. A ka'idan malamai shine duk abin da kaga ranka ya ballafa ma wannan abin yana son sa, ko me kyau ne to ka tuhumi wannan abin domin kaga daga wani kalabi rai yazo maka da wannan abin, domin rai zai iya zama maka da zai iya zuwa maka da abu mai kyau a kalabin mummuna, dai iya zuwa maka da abu mummuna a kalabin kyakkyawa. To haka rai yake. Shi yasa masana abinda suka fi mayar da hankali akai shine ya kannasu da kuma irin ru'unatu na nafsu da loko-loko wanda nafsu takan saka domin ta nisanta, dan babu abinda yake raba mutum da Allah kamar nafsu da sha'awa, rai da kuma biye ma sha'awa. To zunnunil misri yace a gurin sa alamatul isaba fil ubudiyya shine mukhalafatul hawa, wato saba masarrai wa tarku shahawati da kuma barin sha'awa. Wa qala aidan ya fadi idza lam yakun fi amalika hubbu hamdil hamidin, inji zunnun al misri yake fadi wannan. Wala mukhalafa wala makhafata zammihim fa anta abdun mukhlisun. Idza lam yakun fi amalika hubbu hamdil hamidin, idan a cikin aikin ka babu san ka burge ka samu mutane su yabe ka su gode maka. Wa makhafata zammihim, baka tsoron mutane su zarge ka ko su zage ka ko su aibata ka. Fa anta abdun mukhlisun, kai bawa ne mai kyautata aikin ka ma Allah ta'ala. Wato wata jarrabawa ne mai girma a jarrabe ka da kaso kana burge mutane. Duk lokacin da aka kintsa maka kaso kana burge mutane, mutane suna yabanka, to Allah ya jarabce ka da abinda har ka kara rayuwanka za ka yi ta shan wahala. Dan babu ranan da mutane za su yabe ka su tsarkake ka, babu wannan rana. In aka jarrabe ka da san a yabe ka, to ka shiga babban jarrabawa. In aka jarrabe ka da tsoron a zage ka, to ka shiga babban jarrabawa. A'a, kamar yadda zagi da yabo kamar yadda su mafiskanta daya. Idan an yabe ka, ba yaban wani kake ne ba, ba yaban Allah kake ne ba. Idan an zage ka, ba zagin wani kake tsoro ba, wato laifi ma Allah shi kake tsoro. Sabila da duk mutanen da suka hadu suke da daraja da girma da martaba a duniya, babu wasu mutanen da suka kubuta daga cikin daga dafin mutane, daga harshen mutane. Zagi da aibata mutane, wato zagi da aibatawa wani dabi'a ne irin na mutane wanda babu ranan da mutum zai tsira daga wannan kwata-kwata a duniya. kwata kwata babu ranar da zaka tsira daga zagin mutane ko aibatawan mutane ko kushewa saboda haka idan da kai abu kar da kai dan aibe ka kai dan Allah in an ga dama aibe ka in an ga dama kar ayaba in da kai abu kar kai dan kar a zage ka a wanda yaso ya zage ka dama kai zagegge ne dama kai ba mala'ika bane ba a halicce ka domin ka zo a matsayin mala'ika ba kuma domin kar mutane su zage ka ba haka Allah ya halicce ka ba kai ba mala'ika bane da ka iya kuskure da ka iya laifi dan haka dan kai laifi an zage ka shikenan normal ne an zagi manzon Allah ma sai dai kawai ka dauki zagin mutane ka dauke shi a mafiskanta guda biyu in ma su zage ka domin Allah ya maka wani falala sai ka gode ma Allah ka nemi tsari daga sharrin mutane in ma mutane su zage ka akan wani laifi da kake aikatawa a goye har laifin ya fito laifin da ya fito kake aikatawa har mutane suka zage ka akai to ka koma ga Allah ka fahimci abin ya girma saboda duk abin da ya shige tsakanin bawa da Ubangiji ya fito zuwa ga mutane to fa akwai shaida tsakaninka da Allah ranar kiyama akan wannan ka kafa ma Allah shaidu akan mummunan aikin da kake aikatawa a in kana aikata mummunan aiki tsakaninka da Ubangijinka wannan ya tsayar da kai yace ka aikata kace ka aikata yace ya yafe ka je aljanna kuma ya yafe amma abin da kai a gaban mutane to waɗannan mutanen sai sun zo sun yi shaida akan wannan aikin ranar alkiyama wannan mutanen sai sun zo sun yi shaida saboda haka idan an bi ta wannan matafiyan zaka samu hatta gabobinka da suranka da halittan jikinka dukkan su wasu abu ne a giya na san su faida su fahimci menene daliban tasawuf daliban da muke tafiya da su a wannan karatun da su fahimci menene ake nufi da agiya to kai kanka agiya ne suranka agiya ne shi yasa su kansu ka aikata saban Allah ta hanyar gabobinka to ka kafa ma Allah shaidu da gabobinka domin gabobinka da su yi magana a gaban Allah kuma tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ranan da hannayensu kafafuwansu za su yi magana akan abubuwan da suke aikatawa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antakana allahu allazi antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra mutun kawai zai ga bakin sa yana magana a idon sa na magana hannayensa na magana kafafuwansa suna magana sabila da su yi shaida akan mummunan aikin da ya aikata yawma nakhtumu ala afwahihim ran da damu rufe baki mu rufe baki wata shahadu arjuluhum kafafuwa da hannaye su zo su yi shaida su ce mun aikata kaza saboda haka shi ala ayyi halin ko a ina ka aikata saban Allah musiba ne da mutun ya san girman saban Allah ba zai iya saba ma Allah ba da mutun ya san girman Allah ya ce kaza ya saba ma Allah ba zai yi wannan abun ba sai kuma Allah yana jin kan bayi inna Allaha ra'ufun bil ibad Allah mai tausayin bayi ne amma inda Allah zai kama mu da irin laifukan mu ba za mu kai labari ba saboda haka kar kikkiawan aikin kai rude ka sannan kuma kar sabonka da Allah ya debe maka tsammani gabarin Allah kikkiawan aikin ka ba komai bane laifi kwaya ɗaya zai iya zuwa ya rusa wannan kikkiawan ayyukan gaba ɗaya mummunan aikin ka ba komai bane duba ɗaya Allah Ubangiji zai yi mai laifukan duniya gaba ɗaya ya rushe shi in duka duniya mutanen duniya Allah in ya ga damar duk dai sa su a aljanna rahaman Allah tafi karfin duniya tafi karfin lahira rahaman Allah tafi tabuwayi komai shi yasa duk mai shiga tsakanin bayi da Allah to ya shiga iyakan da haramun ne ya shiga wannan iyakan baka isa kai hukunci ma wani bawa ba a duniya baka isa ka tona ma wani bawa asiri ba sai dai in ka tona asirin kanka ka tsaya a gurin Allah idan ka ga mai kyau ka ce alhamdulillah idan ka ga mummuna ka dawo ka zargi kanka shine man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya ga alkhairi ya gode ma Allah wanda ya ga sabanin alkhairi kar ya zargi kowa ya dawo ya duba ayyukan sa sabila da ya gyara abubuwan da zan yana yi munana to wannan maganar na zunnun wanda ya fada idza lam yakun fi amalika hubbu hamdil hamidin idan cikin aikin ka babu son mutane suna gode maka wala makhafata zammihim cikin ayyukan ka babu baka tsoron wai mutane su zage ka to to wannan alama ne da yake nuna kai mutumin kirki ne. Amma daga lokacin da kake so ana yabanka, ai wane ne, ai wane kaza, ai wane kaza, to ka jefa kanka cikin sagajin sarƙaƙiya. Daga lokacin da zaka na jin haushi ka daga hankalinka kana gagara bace in an zage ka ko an yi sharri akan ka ko an fadi kazafi akan ka, ka jefa kanka cikin damuwa, ba zaka bajji ba, yabo dai ba zaka ji ba akan ka, zagi zaka yi ta ji. Saboda haka ka hutar da kanka daga waɗannan bangarora guda biyu. Za mu tsaya anan sabila da lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana, Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin alladhi idha masha fil barri al-afri ta'allaqat al-wuhush bi azyalihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.